Dagobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne shirin naku na matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma a fada yanar gizo kai tsaye a shafin mu na voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 5 ga watan Satumba shekarar 2016, za mu yi magana ne akan siyasa da shugabanci na gari kamar yadda muka saba a duk Laraba.
To haka yake Maryam, kusan watanni ko kuma makonni 10 kenan ana ta cece kuce ko jani in jaka tsakanin ƴan majalisar wakilai ta tarayya da ɗaya daga cikin mambobin su Honorable Abdul Mumin Jibrin game da zargin tushe a kasafin kudin mana.
Abin da zai musu ban jisi mun amma ni akan gaskiya na tsaya kuma zan ci gaba da wannan magana. An yi magana sai su ce a shi Abdul a ba da shi ake abba me aka yi da ni na hada wani yake karara
kana nufin kai wannan kudin da ake tawa da ga baka taba cin wani abu ba a ce gashi nan Abdul Mumin ne cikin
na karba amma akwai magana da
dan iya kuwa sako gare shi ga matasa
kafafan yaɗa labaru da sauran dandalin sada zumunta na zamani sun sa kowane ɗan ƙasa ya gane yana da ƴanci na sanin halin da ƙasar shi ke ciki musamman ma dai game da cin hanci.
To za ku ji duk waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa, har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
A shafin mu na Facebook da Twitter mun muka tambaya menene ra'ayinku game da fallasa duk inda aka samu zargin cin hanci da ceton Najeriya daga nutsewa a tekun rashawa. Sakon farko daga Mahmud Salihu Kaura na Moda yace yau da gobe hakika muna da ra'ayin a fallasa cin hanci da karbar rashawa a duk inda aka same shi a kowane falle da sassa na gwamnatin Najeriya. Sai dai kuma abin da ya daure mana kai shine yanda gwamnatin shugaba Buhari da kuma hukumomin yaki da cin hanci da rashawa suka kauda kai daga zarge-zargen tushe a kasafin kuɗi da dan majalisa Abdul Mumin Jibril yayi wa jagororin majalisar wakilai maimakon a gudanar da bincike sai muka gare shi ya juye da mujiya. Sai kuma Mubarak Ado Umar yace yau da gobe gara da kuka yi wannan tambaya a daidai wannan lokaci domin mahukuntan ƙasa ta Najeriya sun mayar da dukiyar ƙasa tamkar naman kifi a yanki halak a mace halak kuma abin takaici ana ji ana gani amma an kasa daukan kowane irin mataki. Allah dai ya kawo mana canji mai amfani, amin. Gamba Adamu yace yau da gobe gaskiya naji dadin wannan dama da kuwa bamu domin mu taufa albarkacin na salatin mu wato bakin mu. Fallasa masu rubda ciki da babakere ya zama wajibi akan ƙasa ta Najeriya domin in ba ana fallasa su ba kai in mutun yayi sata a karbi kuɗi sannan kuma a sake shi a rufa masa asiri. To ai hakan zai ba wasu daman su ma su yi sata saboda koda sun yi satan kuɗin kai za a karba kuma sun san ba za a karba duka ba. Fatima Abdulsalam Dambam tace yau da gobe hakika wannan batu abu ne da ya riga ya zama ruwan dare a kasar mu ta Najeriya. To amma ana wara ayin a duk inda aka samu irin wannan kamata yayi hukuma ta gaggauta hukunta shi wanda aka samu da laifi shi kuma wanda ya fallaso wannan cin hanci da rashawa to kamata yayi ai masa ƙarin girma domin yayi namijin kokari. Sai kuma sakon Rajawa Usman Bakori Mubi yace muna goyen bayan haka amma kada a yi zabe wurin fallasa bi ma'ana ko kana cikin wannan gwamnati mai ci a fallasa ka ba wai kawai gwamnati da ta shude za a fallasa su ba kuma kada a sa siyasa ciki idan aka yi hakan zamu goyen bayan hakan sa'annan kada a yi bita da kulli. Sai kuma sakon Dan Ladi H Ibrahim Sawaba yace yau da gobe ko an fallasa ba abin da ake yi musu saboda abin da ya faru a majalisar wakilai ba wani mataki da aka dauka hasali ma dakatar da wanda ya fallasa aka yi. Sai kuma sakon Abubakar Khalid yace yau da gobe a gaskiya ra'ayina shine ina jiran in ga yadda za ta kaya tsakanin Abdul Mumin Jibril da majalisar tarayya kafin mu fara tonawa masu cin hanci asiri. Sai kuma Abubakar Halliri yace hakan yayi daidai saboda yawancin mutane yanzu ba ma jin tsoron Allah sai dai EFCC kuma ba sa kaunar a fallasa su. Fatima Sanusi Dahira tace a tona asiri kuma kotuna su zartar da hukunci akan duk wanda aka kama da cin hanci da rashawa ko wane ne. Shehu Adamu Rajau yace ai mu bukatar mu shine duk wanda ya hadi ya buzu to a tilasta shi yayi aman gashi. Ai wannan ne ma zai ƙara tabbatar mana da cewa lalle wannan shiri da gwamnatin tarayya ta kaddamar mai taken sauyi ya fara daga kai na wato Change Begins With Me kenan a turance gaskiya ne. Saboda haka muna goyen baya 100% a fallasa duk inda ake zargin akwai cin hanci da rashawa kuma a gaggauta daukar mataki akai. Saboda haka mu ƴan Najeriya yanzu mun zuba ido mu gani ko da gaske gwamnatin tarayya take yi na cewa ya karcin hanci da rashawa ba tare da nuna sani ko sabo ba. Gazali Muhammad ADC Shuni yace yau da gobe a fallasa ko kar a fallasa matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya ba mai iya maganin ta sai Allah. A yau Najeriya ba wani bangare da matsalar bata shafa ba. Mafita ita ce mu canza halayen mu. Sai daga ƙarshe Baba Gana Ibrahim Zangon Daura yace fallasa sirrin boye na masu baba kere da cin hanci da rashawa hakan yayi daidai to amma wani hanzari ba gudu ba. Dole sai hukumomi sun shigo ciki domin kada mutun ya tona asiri kuma a yi masa bita da kulli. Ma'ana dole sai hukumomi sun samar da wani kwamiti da za su rika tatsar bayani a wajen mutane dake da masaniya da waɗanda ke tafka badakalar cin hanci da rashawa. Takan ne kawai wannan shiri zai yi aiki har ma a kai ga kulliya ta biya kuɗin sabulu. Daga ƙarshe ina gaishe da Usman Ahmad Kabara da Maryam Bashir Bugaji, magadan Halima da Jamila a shirin yau da gobe. To muna ansawa. To ba bari mu bi Isa Lawal Ikara mu ji yadda suka yi da dan iya.
Yau da ganin dan iya yace dan uwa ya muka ji da neman na kalaci nace to lafiya lau dan iya don mun dan fara ganin bambanci. Kafafan yaɗa labaru da sauran dandalin sada zumunta na zamani sun sa kowane dan ƙasa ya gane yana da ƴanci na sanin halin da ƙasar shi ke ciki musamman ma dai game da cin hanci wanda wannan irin hali na kwakushe dukiyar ƙasa tun ya tura wannan ƙasa cikin talauci. Dan iya yace to ai dan Ikara ina ga yanzu kan mun kusa kai ga gaci saboda yadda aka fara fallasa masu almundala da cin hanci don yanzu ƴan ƙasan sun fara gane suwa suka jefa su cikin kunci har ma wasu sun daura damarar kawo ƙarshen wannan zalunci don kuwa wannan ta'adin dukiyar ƙasa mu ma muna da namu sakaci. Nace lalle kam dan iya maganar cin hanci da rashawa ta targada tattalin arzikin wannan ƙasa saboda yadda aka bari ta ratsa kusan dukkanin sassa duk wanda kowa ya san almundala da dukiyar ƙasa ta wuce wasa amma tunda yanzu kowa ya gano illar sa to sai mu hada kai mu tashi mu tunkari wannan batu tun ma kafin ƙasar ta na ƙasa musamman ganin yanzu akwai waɗanda suka sha alwashin duk wanda ya dumbuji dukiyar ƙasa za su fallasa saboda masu wannan hali na dibar dukiyar mu su suka maida taskar dukiyar mu rijiyar yasa sai su dinga dumbuzar dukiyar mu suna gasa ba ruwan da maganar wasu al'umar da ke ƙasa don haka dai taren dangi za mu yi musu har sai mun ga ƙasar mu ta bunƙasa. Dan iya yace to lalle kam an dauki damarar ceto jama'a daga cikin halin rashawa saboda idan ana fallasa masu irin wannan hali fa ba su da wata sauran natsuwa kuma idan har aka dage akan wannan fafutuka da fito na fito to babu wata makawa cewa za a iya murƙushe cin hanci cikin gaggawa. Nace kaga ko dan iya idan aka yi maganin masu hawa kan dukiyar kasar mu suna kakkawa ai kasar ma ta samu ta fice daga cutar yunwa wadda a wasu bangarorin kasar ma ta kai ga an fara mutuwa. Alabashi ƴan kasa sa gina sabuwar rayuwa musamman ganin yadda Allah ya yi wannan kasa ta mu baiwa ta tarin tilin tattalin arziki da mutane masu dimbin yawa.
To kwanaki ko kuma in ce makonni kusan 10 kenan ana ta jani in jaka tsakanin wannan dan majalisar wakilai ta tarayya da maganar cewa an yi cushe a cikin kasafin kuɗi na bana wanda kuma dan majalisar ya sami matsala da majalisar ta su har suka dakatar da shi. Da farko muna son mu san sunanka da kuma inda kake wakilta na majalisa amma kafin sannan
Sunana Abdulmumin Jibrin Kofa, dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Kiro da Bebeji.
To Mallam Abdulmumin, muna fatan kana cikin koshin lafiya.
Lafiya, kalau.
To madalla. Nace mutane suna ta cewa to ga wani matashin dan majalisa fa yayi fallasa a majalisa. Shin menene da me ka fallasa ne wai tukunnama?
To kamar yadda ka sani akwai banna da ake harkar cusa wajen harkar kasafin kuɗi na wannan shekarar nan da na fito na bayyana wa mutane wanda shi Dogara Alhassan Doguwa Lasun da shi Leo Ogo da cusa wajen biliyan 40 akwai kuma cusa da aka yi da wasu ciyamomin kwamiti na majalisar wakilai wajen su goma suka hada baki da shi speaker aka yi cusa aka sa ayyuka wajen 2000 da ya kama kuɗi kimanin wajen biliyan 284 akwai cusa da shi kakakin majalisa Yakubu Dogara ya so ya sani in yi wajen biliyan 30 da niki to duk wayannan abubuwan suna nan dai akwai cusa da ya shafi ayyuka da ya kwashe ya kai gonansa a jihar Nasarawa da sauransu duk wayannan abubuwan suna daga cikin abubuwa da ake kai da ya shafi harkar cin hancin rashawa da talakawan Najeriya suke ta fama yadda za a yi a yi maganin waɗannan abubuwan.
A da kana cikin majalisar nan, me yasa baka tona komai ba sai daga baya da kuka dan sami takun saka? Wasu suna ganin cewa kila ma kawai kana son ka dan huce haushi ne, haka ne?
To gaskiya bisa billahi mutane ba su mun adalci ba. Duk wani wanda ya bi abubuwan da nayi a majalisa tun da na shiga majalisa 2011 babu abinda nake sai yaki da cin hanci da rashawa. Kowa ya san yadda na tsaya tsayin daka na yi aiki na, kowa ya san rigingimin da muka rinka yi da su ita tsohon minista Peter Dizeni da ita kuma ministan kuɗi Okonjo Iweala. Kowa ya san abubuwan da ya faru. Akwai lokacin da aka zance a majalisar wakilai da ni ɗaya ne a tsaye nake targima da mutanen ke ta yaki da mutanen nan. Wani lokaci ma da 'yan majalisar wakilai su zagaye ma ya tafi fuskar kuya hannun mutanen nan. A zo ina aiki a majalisa a yi targima da ni a zo a bata min aikin da nake na daɗe ina yi. Amma ka jingina ma wannan ka ajiye a gefe. Irin waɗannan abubuwan da muka fito da su a yanzu dole ne sai an samu wani dalili, sai wani sarari, sai wani dalili ya zo ya faɗo haka da mutum zai iya fitowa ya ce zai fara maganganu irin wannan. To kuma Allah da ikonsa talakawan Najeriya suna addu'a, mutanen Najeriya na addu'a, kuma suna ganin Allah ya dubi zuciyar shi shugaban kasa Baba Buhari ya ga cewa ya zo da kyakkyawan niyya ya gyara mana Najeriya da sauransu. Addu'a ne, Allah ne ya karɓi addu'a. Aka zo aka yi wannan rigimar lokacin da harkar kasafin kuɗi abubuwa suka zo suka juya. Kai gaskiya magana shi ne nakeci matashi ne na ga waɗannan abubuwan farka ba abin da ake a majalisar wakilai sai harkar cin hanci da rashawa. To nakeci
to kai dai zaka iya wannan faɗin ne kake gani?
Ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba so uku, abin yayi yawa kuma ana zancen canji. Sai a zo kawai an bar shugaban kasa shi ɗa yana ta yaki.
Shin a wannan yakin da ka faro ba ka shakku, ka san fa an ce hannu ɗaya baya ɗaukan jinka, kana ga cewa zaka iya faɗa da can sama majalisa da sauransu?
To ai ni ba faɗa nake da majalisa ba, faɗa nake da majalisa.
To sun ce kana tona musu asiri.
Na fito nake faɗa, ai ba wani abu bane, magana ne banna ne da ake yi da kudin 'yan Najeriya. Na ce abin kuma ya isa, dole ne za mu fito fili mu yi magana, ba wani zance wani ɓoye-ɓoye. Mu kuma babu wani wanda zai zo mana wani birga ko ka zo kai mana wani barazana. Babu abin da za su yi mana, ana ana ta barazana, su zo su kashe ni mana in sun isa, waye ba zai mutu ba. Ni ba na shakkar kowa, ba na tsoron kowa. Abin da mutane ya kamata su duba, majalisar wakilai yana da muhimmanci fiye da mutane suke zato. In aka samu a yau aka ce an gyara majalisar wakilai, to wallahi tallahi ina tabbatar maka da cewa zancen matsalar Najeriya kashi 80 a bisa 100 wallahi za a yi maganin. Majalisar wakilai ita take sa ido a harkar ɓangaren zartarwa da gwamnatin Najeriya, ita take sa ido a ɓangaren shari'a, ita take sa ido wa EFCC, ita take sa ido wa ICPC, ita take sa ido a abubuwa da yawa tattalin arzikin Najeriya. Kawai ita take yi. In aka samu aka wanke majalisar nan tas to wallahi tallahi Nigeria mutanen Nigeria su da kansu za su ci eh an samu ci gaba a kasar nan amma duk wani abin da za a ce an yi aje ayi gyara anan ayi gyari gyari a cikin sauran su in ba zuwa akai aka buɗe gidan nan ba aka fasa ta gyara ta ba wani ci gaba
da za a samu me kake so matasa su gane cewa shin menene aikin dan majalisar menene ya kamata ya zama haki irin wannan in kudaden da ake bayarwa a gyara constituency wato mazabu shin me matasa ya kamata su gane a matsayinka na matashi
to ai maganan da ake yi kenan yanzu zancen allowance ai dama zancen allowance nan ita ce zuma to wannan zuman ne nake so mu dai da zuman gaba da dan in Allah ya kai mu 2019 inda ma allowance ne kake so ya kawo ka majalisar wakilai to babu wannan allowance ba shikenan ba
haka
duk mutumin da zai zo majalisa ya kasance mutum ne da yake so ya zo fifa birin dashi ya zo ya mutanen Najeriya yi wadari da yawa da suke zuwa majalisar wakilai wannan kudin ne kaga mutum ya kwashi dukiyarsa gaba da
yayi siyasa
zuwa harkar siyasa me yasa kike nan mutane suke wannan dan yana tunanin akwai wannan kudin
allowance allowance
yayyo allowance zai zo ya mai da kudin sa mun tona asirin mun fasa kwan zuman nan gaba da za a kwashi ta a mai da gwamnati za mu kayan gwamnati ne za a mai da gwamnati kayan ta
kenan
dama ubanka manomi ne shikenan ka je kai tare don girma da kanka sai ka koma gona shikenan
misali kamar yanzu zaka ga an ce kana son ka kula ga mai kula da dukiyarka ya kamata a ce kila an dan yalwata shi kana ga allowance din bai kamace su bane da za a dan basu koko kana da wani adadi haka za a basu sika
ka dauko magana ne ma'ana to abinda muke cewa ba wai magana ne na cewa gaba da a'a shikenan dan majalisa babu wani kudin da za a ce an ware na tafiyar da harkokin opposition sa ba na ɗaya dai halin da ake ciki da jalan arzikin kasar Najeriya ke ciki a yau wannan kudin ya yi yawa na biyu wanda shine babban ma magana maganan da ake yi shine dan majalisa baya amfani da wannan kudin yayi abin da aka ce yayi da shi ko kuma yayi abin da doka ta ce yayi da shi su sun sani ni ba sani dukkan su sun sani sun sani ake da wannan kudin wannan kudin kawai banna ake da kudin kawai cinye kudin
to misa dan me ake ba da su me za a yi da su an ba da
shi yasa kake ganin mutum zai taso yanzu yana talakarsa zai zo majalisar wakilai ana rantsar da shi daga sati sai sati biyu sati uku sati
shikenan ya zama alhaji mai kudi
miliyan 30 motar miliyan 40 motar miliyan 15 an sai gidaje da sauransu ba gado ba ba komai ba ba kasuwanci kake ba komai ba yana samu wannan kudin a ina duk abin da za su yi musu daban zai su yi musu amma ni gaskiya akan gaskiya na tsaya kuma zan ci gaba da wannan magana in an yi magana sai su ce a'a shi Abdul a'a ba da shi ake abuwa me aka yi da ni na hada wani ya kai kara na
kana nufin kai wannan kudin da ake tawa da ka baka taba cin wani abu ba a ce gashi nan Abdul Mumin cikin
na karba amma akwai maganar da
me kai
na ce ni zan iya bayani yadda na kashe kudi na amma ba na son ma jami'in da aka ka san me nake zan yi
a'a
na ce ni ma zan mai da kudin shikenan ba na son ma jami'in jaka amma ni na imani da cewa zan iya fitowa in yi bayani ga yadda na kashe na kuɗi amma ba na ma son ma a kenan
eh wato dai zaka biya misali
hanya da za su fito su fara cewa a'a ni a cire ni wa yake zance na ana magana mutum miliyan 200 na Najeriya in nayi laifi ni ba ni ne yanzu da fito da zargi akan kakaki majalisa ba
haka
nayi petition da cewa hukumar EFCC da cewa 'yan sanda da sauransu to su ma su yi petition mana su kai a kai da me yasa har yau sati 9 yanzu muna neman zamu shiga sati na 10 babu wani dan majalisar wakilai da ya dauki hannunsa ya rubuta petition ya kai ni ba ce ni ba mala'ika ba ni ba nan ba ne a wagan da nake yi in ma na yi daiki a baya ina roƙon 'yan Najeriya su yafe min amma duk da haka ban ce in an dauko wani zargi a kaina wani zargi a kaina ne ban ce a'a a danna ba aje a bintika in an kama ni da laifi a hukunta ni
nei haka
saboda Allah ban yi wa mutane adalci ba
kai
kenan dan na fito da zargi a kan su kakaki majalisa sauran yan kwana yan majalisa shi kenan sai in ce ni kar a bincike ni wanda yake ganin nayi wani laifi idan ba na zai shiga da kara
eh to amma abinda nake son mutane su dada ganiya musamman ka san ni da na gaya maka musamman da yake kanta kai batashi masu hayin gen basira ko kuma kaifin basira zasu ce anya wannan ba wata takara yake ba saboda wasu zasu ce ma ai shugaban kasa wata ran zai nema a gwamna yake nema kila shi isa yake wa kanshi campaign da irin wannan saboda ya san shine ciwon ƴan Najeriya ya zaka ce akan wannan zargi zargi haka
to wanda ya kawo wannan zargin ko wanda ya rige ruwan sa amma duk dai abinda mutum zai fito yana fada irin wannan da zai taimaka wa mutane ai ne abinda nake so nake roƙar mutane sai a sa ido a dubi abin da yake cewa ai maganganu nake magana ne da aka dade mutanen Najeriya suka dade suna kuka suna addu'a
sosai
safi rana dare ana ta addu'a cewa Allah ya fito mana da wannan
haka me kake so yanzu ka cimma da wannan abin a dunkule in zan tambaye kan ce to me kake son ka cimma misali
yawa yawa ne abinda nake so mutanen da suka yi wannan laifukan a bincike su hukunta su na dai kenan na biyu a dawo mu zo mu duk wani gyare-gyare da ya kamata a yi a majalisar wakilai zancen allowance a zauna a duba a ga menene daidai da ya kamata ya kasance kudin da za a ce shine kudin da majalisa ya kamata ya tafiyar da harkar ofishin su
shi
kenan na biyu wannan hanyar da ake bi wannan kudin a saki kudin nan gaba ɗaya ba a aikin da shi mu toshi na uku a buɗe majalisa a yadda talakawa za su san ga abin da ake yi a ɗau matakai da za a tabbatar da cewa duk wani ɗan majalisa da aka zaɓe shi ya yi aiki ba wai kawai ka zo shi kenan kawai kullum in ka zo ka ɗan leka su ne shi kenan ba za a ji ganin
kamar sai ka ji shiru
to
wani ake cewa a yi da kuɗin
majalisar wakilai yadda duk abin da ake yi a cikin ɗan Najeriya zai san ina to yanzu yana da aka ce an dakatar da ni mutanen constituency su sun san shi dan majalisar su a'a ya jefa kuriyar sa ne a ranar bai jefa ba a yana jira sani ba
ba su sani ba
yawa to waɗannan abubuwan ne gyare-gyaren da ya kamata kenan a yi wanda Bature yake ce da shi reform wanda dole
garan bawul
yawa
to amma wannan kuɗin da ake bayarwa na majalisa ni na dade ni kaina ina tambaye kaina wai me ake cewa a yi da su ne rijiya za a yi a'a famfo za a yi
waɗannan a'a a'a waɗannan kuɗaɗen kuɗaɗe ne da ake son na daidai irin wannan zaman da ake yi a mazaɓa da mutanenka ka ji ra'ayinsu ka gaya musu abin da gonar shi take ciki kai ma ka ɗaura ra'ayinsu ka kai majalisar wakilai kuɗi ne da ake so ka yi amfani da shi ka ƙara wa kanka ilimi ka je kwas duk inda za ka iya samun ilimi da zai taimaka maka wajen aikin majalisa kuɗi ne da ake son ka ɗauka ka yi amfani da shi wajen tafiya ka je ka ayyuka da ake yi wajen sa ido ga ayyukan gwamnatin tarayya kuɗi ne da ake son ka yi amfani da shi wajen bincike da sauransu abubuwa dai da dama ka kama ofishinka na mazaɓa ko ka sai ofishinka na mazaɓa da sauransu
to wannan
abubuwa in ka duba abubuwa ne da ya kamata a ce dole ne ɗan majalisa yana buƙatar yi wa abin da ya tafiyar da aikin su to amma gaskiya magana shi ne ba amfani da waɗannan kuɗaɗen a yi waɗannan ayyukan da an karɓa kawai sai a jefa su a cikin aljihu
sannan
kowa kawai je shakata.
To ta yaya matasa za su gane kila tambayar da zan mata biyun ƙarshe kenan ta yaya matasa za su gane cewa wannan ɗan majalisar namu baya yin abin da ya dace ko kuma yana yin abin da ya dace a takaice?
Ai to wannan ai tambaya ne mai sauki duk wani ɗan majalisa da yake aiki talakawa sun sani duk wani wanda ba ya aiki talakawa sun sani yanzu ba rigima ake ba menene ka wannan rigiman ba dan na fito ba ne
faɗa gaskiya
na fito da zargi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba na ce kakakin majalisa yana ɓanna da kuɗin gwamnati ya saci kuɗin gwamnati da sauransu
kan shi ne
talaka ai yana kallo yana ji duk abin da ke faruwa
sun sani
duk wani ɗan majalisa da ya fito ya ba da goyon baya tarkar Najeriya ya sani duk wani ɗan majalisa da ya noke ya ja bakin su yi shuru kuma ana zancen cin hanci da rashawa a irin wannan yanayin a Najeriya tarkar ya sani
haka
hanyoyi ne da za ka bi mai sauki ka gane wanda yake aiki da wanda baya aiki
daga ƙarshe wannan abin duk da ke faruwa ya kake kallon Najeriya ko kuma makoman Najeriya akwai nasara kuwa ko ko yaya
alhamdulillahi ne ba ni da shakkan komai kuma wasu mutane suna dan maganganu cewa shugaban kasa yi magana ba ni kuma ina tiwa mutane bayani cewa ai babban alheri ne shirin da shugaban kasa ya da ba mu kai wannan gaba da shugaban kasa ya bude baki lokacin da aka fara wannan rigimar na fara maganganu da ya fito ya yi magana ya ce ai bincike ai kaza ana magana kullun a TV sakan da Najeriya shikenan sai ya fara cewa ai fara shugaban kasa su zige zani tabbin janya kiyan shugabancin majalisar wakilai yanzu kafin ka zani su dogara sai su murda maganan su dawo su ce ai shi kufa ai ba wani abu bane shugaban kasa ne ke amfani da shi ya ke mu to amma kaga shirin da yi alhamdulillah
ya shiru
ni kuma ina tabbatar wa ƴan Najeriya cewa hukumar EFCC tana aiki akan wannan abu magana ne ba na son yi magana sosai akan wannan ba dan wani abu ba suna aikin
nasu binciken
ba mutu adalci ba na fito
kai
magana ba magana akan abubuwan da suke yi take dai aini nayi mutun ba nayi mutun ya fi so koma da san iya inda aka ji suna aiki
to baka tsoron aikin ya lankwaso a ce ai kai ma an taba baka wani abu a majalisa ko da kace in ma baka fada yanda kai aiki baka tunanin bincike ya zo ta kanka
na me
irin misali yanzu yanda ka fallasa abubuwan da ke faru sai a ce kai ma ta shafe ta
yau ina ma magana cewa saboda wata biyu ina nan ina ta banga ina ta fito da abubuwan da ake kai kaji an yi wani magana kai da
muna ta ganin abubuwa
to kai kaji an yi wani magana kai da me fara riga na ce duk wanda yake da wani abu a kai na kamar yadda ni ma na je shigar da kara kada ka je ka shigar da kara kaje ka shigar da kara
kigenan
kigenan ni ma sai in je za a gayyace ni za a bincike ni an kawo da laifi a hukunta ni EFCC suna aikin su IPPC suna yi ɗan sanda suna bincike kuma na tabbatar da cewa a lokacin da suka haɗa binciken su za su fito da sakamako
dole
za a fito da magana amma maganan kullun a ranka ce shugaban kaza shugaban kaza me ake so yi mutu a daidai Allah dan annabi su fasa adalci me ake so yi ya kashe kansa ne akan ne ɗan Najeriya su ban san abubuwan da ake yi ba sun fani aiki yanzu da ya fito ya fara magana tunda ka fara wannan abu su ɗan Najeriya da suke magana su ne kuma za su fito su ce a magana majalisa su yi aiki
su yi aikin su to muna godiya sosai honorable ko kuma da ka sami yin magana da mu a cikin shirin yau da gobe Allah ya sa matasa su amfana da duk maganganun da kai
amin ya rabbi duniya labari fatara sai labari nan da abin da kai zawani
to Maryam Kinji honorable Abdulmumin Jibril dan majalisar wakilai a Najeriya wanda ake tafaman takun saka tsakanin sa da majalisar dokoki game da maganar cin hanci da rashawa a majalisa wanda ya zargi akai to da fatan kuma an amfana da abin da yake amma muna da ƴan sakonni fa a cikin wannan
to bari in duba
to kafin ki dubo naki bari in fara karanto wannan wani cewa yayi wani Abdulmumin matashi yace ba wanda na tsana'a ƴan majalisar Kano irin kofa wato shi Abdulmumin kenan amma babban kuskure ne bangaren zartarwa yayi watsi da abin da yazo da shi matakar Buhari da gaske yake zai tsare wa talakawa haƙƙin su sai wannan shi ma Ahmad Tahir yace me yasa ka tubure kace dole sai dogara ya zama shugaban majalisa
oh da ce Ahmad Tahir kenan ko
eh
oh okay to waye ne kuma
eh ga wani ma kaman ko gashi wani
okay
eh akwai
gashi ba gashi ba to ga wannan da yace Sa'ad Yusuf yace ƴan majalisar Najeriya sai dai addu'a kai amma babu Allah a rasu
tunda na kin yi zaki kin yi dare ki na san ta ta yi zafi sakonko
ya kai
to amma ga wani ma yace yayi daidai tunda ya faɗi gaskiya ko ba komai to Maryam ina ga anan zamu dakata da wayannan sai in ce su ma kansu masu sauraro mun gode kwarai da suka samu damar sauraron mu a cikin shirin yau da gobe amma kuma mai sauraro din yawa zai iya tuntubar mu a shafukan mu na Facebook da Twitter ta hanyar labulabar sunan mu na VOA Hausa sannan kuma in mutum yana sai ya ji kai tsaye wayanda suka wuce
a haka ne kuna iya duba mu a shafin mu na VOA Hausa dan jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata insha Allah
to duka anan kan shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe zamu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ita
Maryam Bashir Bugaje
da ma Daniel Brown wanda ya hada mana sauti kuma ya jagoranci shirin sai shi kanshi engineer da ya sada mu da ku na yau wato Eden Otko da Ibrahim Jermai wanda ya hada mu da ku ta Facebook kai tsaye sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin House na murya Amerika a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa sai kuma gobe in Allah ya kai mu zama lafiya ba ruwanta a yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba